Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana kan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da FM Dalol da tashar mu ta View Africa akan mita 102.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga nan birnin Washington DC tare da abokin aiki na Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki. Muke gabatar muku da shirin yau ranar Asabar 13 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, mu fara da kanun labarai.
Kafofin yada labarai sun ce da alamar dan jaridar nan na kasar Saudiya mai suna Jamal Khashoggi ya kunna recorder agogon Apple din sa yana di yadda aka kashe shi. Ba American Paston nan da aka tsare shi na tsawon shekaru biyu a Turkiya yana kan hanyar sa ta dawowa Amurka. Sannan wani ma'aikacin Majalisar Dinkin Duniya a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya kamu da cutar Ebola.
Madalla, to bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto daga karamar hukumar Darazo a jihar Bauchi, Najeriya, inda wasu 'yan kasuwa 18 suka riga mu gidan gaskiya.
Kan hanya din a bar gari da ake kira yau tare, bayan sun wuce wannan gari na yau tare, kafin su isa wannan gada.
Haka kuma za ku ji a jamhuriyar Nijar rawar da wata jam'iyya mai suna PND a waiwaya ke yi.
To abun da dai muka ba mahimmanci kuma da sunan zagayen mun ba shi kalma uku mun kwatanta cewar.
Sannan kuma muna tafe da amsoshin tambayoyinku, amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kafofin yada labarai sun ce mai yiwuwa dan jaridar nan na kasar Saudiya mai suna Jamal Khashoggi ya kunna recorder agogon Apple din sa yana di yadda aka kashe shi. Bayanai na nuna cewa Khashoggi ya kunna wajen daukar murya na agogon nasa ne yayin da yake shiga karamin ofishin jakadancin Saudiya dake birnin Istanbul ranar 2 ga watan Oktoba. Lokacin da ya je karɓo takardun da yake bukata na shirye-shiryen auren sa. Bayanai na cewa agogon ya haɗu ne da rumbun adana bayanai na hotuna wanda yake yanar intanet mai suna e-cloud da kuma wata wayar salular da ya bari wurin budurwarsa kafin ya shiga ƙaramin ofishin jakadancin. Budurwar tasa ta ce ta yi ta jiran Khashoggi ya fito daga ginin amma bai fito ba. Rahotanni na nuna cewa ba kawai tambayoyin da aka yi ma Khashoggi da kuntata masa da aka yi ne agogon nasa yana da ba, ya nadi har da yadda aka kashe shi. Khashoggi, wanda ke zaune a nan Amurka, yakan yi rubuce-rubuce a jaridar Washington Post na sukar gwamnatin Saudiya. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce zai kira Sarki Salman na Saudiya da kansa kan batun. Ba Amurkin Paston nan, wanda aka tsare shi na tsawon shekaru biyu a Turkiya, yana kan hanyarsa ta dawowa gida Amurka bayan da wata kotun Turkiya ta sako shi. Sakin Pasto Andrew Branson da aka yi jiya jama'a ya kawo ƙarshen tsamin dangantaka tsakanin Amurka da Turkiya. Da Branson na fuskantar ɗaurin shekaru 35 muddin aka same shi da laifin aikata ta'addanci da kuma leƙen asiri, zarge-zargen da Amurka ta yi watsi da su. Shugaban Amurka Donald Trump ya gaya wa manema labarai cewa Branson ya sha matuƙar azaba, to amma yanzu haka yana kan murmurewa kuma ba da daɗewa ba zai iso fadar White House. Wani jirgin saman sojin Amurka ya kai Branson asibitin sansanin sojin Ramstein da ke Jamus jiya Juma'a saboda a binciki lafiyarsa kafin ya ci gaba da tafiyarsa ta zuwa Amurkar. To garfa Sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Wani ma'aikacin Majalisar Dinkin Duniya a gabashin Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya kamu da cutar Ebola, wanda shine na farko tun bayan da cutar ta sake bulla a wannan karan, a cewar shugabar tawagar Majalisar Dinkin Duniya ta tabbatar da zaman lafiya a Congo. Ina mai bakin cikin shaida muku yau cewa mun samu labarin cewa wani abokin aikinmu da ke Beni ya kamu da cutar Ebola, kuma yanzu haka ana kan yi masa jinya. A cewar Laila Zarugui, wata wasikar da ta rubuta wadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya samu. Labarin na zuwa ne a daidai lokacin da jami'an kiwon lafiya ke gargadin cewa yawan yaduwar cutar ta Ebola ya rubanyu har ma da dori daga watan Satumba. Tamkar fagen daga, abinda gwamnan Florida Rick Scott ya faɗa kenan a lokacin da yake zagaye gabar Mexico Beach, garin da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Michael ta dira kansa. Zuwa yanzu an gano gawa guda cikin baraguzan garin da ya yi kaca-kaca, wanda ya sa adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla 16 tun bayan da mahaukaciyar guguwar ta mataki na 4 ta fantsamo Florida Panhandle ta kuma kada arewa har zuwa Georgia da Carolina ta arewa da ta kudu da kuma Virginia. Jami'an jihar sun ce mutane kimanin 300 sun yi watsi da umarnin su tashi. To amma ba a san ko daga bisani sun tashi gab da aukuwar lamarin ba. Wani rahoto a jaridar Washington Post na cewa gwamnatin shugaba Donald Trump na duba yiwuwar sake bullo da wani tsari wanda zai kai ga raba ƴaƴa da iyayensu akan iyakar Amurka da Mexico. Rahoton wanda ya danganta labarin da wata majiyar da ta buƙaci a saka yata na cewa ana tunanin yin hakan ne saboda abinda majiyar ta kira ƙara kwararowa da iyalai ke yi daga kan iyakar Amurka da Mexico ɗin. Ɗaya daga cikin tsare-tsaren a cewar majiyar zai baiwa gwamnati damar tsare iyalai masu neman mafaka na tsawon kwanaki 20 sannan ta ba su zaɓi biyu. Ɗaya zaɓin shi ne iyaye za su kasance a tsare tare da ‘ya’yansu a yayin da kotu ke duba batutuwansu, wanda zai iya ɗaukar watanni ko kuma shekaru. Ɗayan kuma shi ne na barin iyaye su yanke shawarar yadda a kai ‘ya’yansu sansanin kula da yara da gwamnati ta wadatar, inda ya wato wasu ‘yan uwansu ko kuma waɗanda suka yadda da su za su iya ɗaukar ‘ya’yan.
Labaran da ku saurara daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan Washington DC. Yanzu sai rahotannin namu, kuma za mu soma ne da rahoto akan wani hadarin mota da ya faru a karamar hukumar Darazo, inda mutane 18 suka rasu. Ga wakilinmu Abdulwahab Muhammad da cikakken rahoto.
Wani zuwa ne cikin jihar Damagaran, akwai shugaban gidan kaso na jihar Damagaran wanda muka yi tantamuna da shi, ya mana kukan irin yadda matasa suke tada hankali tsakaninsu, harakar shaye-shaye da harakar faɗace-faɗace da adduna da sauransu. To tun wannan lokacin muke nazarin ta ina za mu kullo ma wannan al'amari, to shi ne muka ce za mu ja hankalinsu da cewar babu yadda za a yi a samu makoma ta garin muddin, tunda an kaɓoka yau ta'addanci ma da ake yi a cikin ƙasashe na duniya ba a yin shi hakanan sai an sha abin da zai hudda hankali. To bisa wannan ne muke so mu ja hankalin matasanmu da cewar su mai da wannan abin share ɗaya, su kuma yi ƙoƙari su bunƙasa ilimi, su yi ilimi duk ƙasashe na duniya da suka girme ba maka wanda suke da miyagun makaman na ba makaman suka fare ba, ilimi suka fare ga hansu makami, kuma ilimi suka fare ga hansu bunƙasa. Bisa wannan ne za mu ji hankalinsu da cewa babu wani abu da zai kawo ci gaba illa haɗin kansu da kuma tarbiya ta gari don su zama na manyan gobe su ma na gari.
Shi wannan zagaye zai shafi makarantu ne ko kuwa abin zai kai zai shafi har da unguwanni?
To abinda dai muka ba mahimmanci kuma da sunan zagayen, mun ba shi kalma uku, mun kwatanta cewar zero drug, zero violence, zero syphilis alcohol. Ma'ana ya kasance matashi babu shaye-shaye, matashi babu riƙe wani makami don a yi tashin hankali, sannan matashi wanda yake makaranta wannan busa usur da suke yi su watse muka ce su dakatar da shi da hakanan babu yadda za a yi
a samu bunƙasa ko ci gaba, saboda duk abin da za su yi nagari makomarsu ce kuma su ne zai ma kyau.
Me kuke jira daga ƙungiyoyin matasa da ma uwayen yara al'umma gaba ɗaya?
To gudunmuwa akwai iri-iri, akwai gudunmuwa na a riƙe abin, akwai kuma gudunmuwa na a ƙara ƙarfafa ƙarfin gwiwa na cewar abin ya bunƙasa. Bayan wannan zagayen, ai dole za mu nemi kuma wani nazari mu ga yadda za a yi kaman su waɗanda ba sa karatun wanda suka koma cikin harkar tashaye-tashayen gadan-gadan. Akwai tsari da muke so mu ga yadda za mu yi, su ma yadda za su samu su janye hankalinsu daga cikin harkar tashaye-tashaye su komo bisa hanya wadda take za ta zama musu muhimmanci.
Akwai yawun gwamnati kenan a cikin wannan al'amari?
Babu yawun gwamnati a nan wurin. A matsayinmu na tsarin siyasar da muke yi, in aka ce kungiya ta siyasa, wato akwai abubuwa wanda suke da muhimmanci wanda ya kamata mutum ya daga, kuma akwai sauran wanda suka ga abin ya yi kyau kuma sai su kama kuma su yi.
To jama'a, kuyi muna aikin gahora na ura ta mu da halinta a gaida Sule Mumuni Barma, rahoton da haɗa muna daga jamhuriyar Niger. Yanzu kuma sai mu leƙa a Najeriya ga wakilinmu Abdul Wahab Muhammad da cikakken rahoto.
Mahukunta a ƙaramar hukumar Darazo sun shaida mini cewa mutanen da suka rasu ‘yan kasuwa ne a kan hanyarsu ta zuwa garin Dukku a jihar Gombe domin cin kasuwa. Alhaji Ahmed Muhammad Walin Lago shi ne kantoman riko na ƙaramar hukumar Darazo, ya yi ƙarin haske kan afkuwar lamarin a zantawa da shi ta wayar tarho.
Wannan al'amari ya faru ne cewa waɗannan mutane sun taso daga garin su Jimin wadda ke ƙasar in hakimin ƙasar Darazo cikin ƙaramar hukumar Darazo. Kin ga ta mota a Gori-Kura ko Hilos ake kiranta, sun kamo hanya za su tafi kasuwan Duku. To a can kan hanya ɗin akwai gari da ake kira Yautare. Bayan sun wuce wannan gari na Yautare, kafin su isa wannan gada da za a tsallaka ne da duk wannan abu ya faru. Kamar yadda muka samu labari, wasu sun ce fashewar taya ce, wadda a take dai an samu gawawwaki a wurin guda 17. Daga nan mutanen Rosetti suka tafi wurin domin su kai ɗau, suka tarar da mutum uku wadda suna buƙatar taimakon gaggawa da daren. Sauran ran su suka kokari suka ɗauko su suka taho mana da su General Hospital na Darazo. Cikin mutum uku da aka kawo nan asibiti ne ya cika, inda ya ba mu alƙaluma su zama mutum 18.
Wannan abu ya faru da kamar wani lokaci ne ya faru?
Gaskiya wannan abu ya faru ne da hantsi, kamar za mu iya ce daga karfe 10 zuwa 11.
Gwamnan jihar Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya tura mataimakinsa zuwa ƙauyen Jimi domin yin ta'aziyya wa al'umma da kuma iyalan mamatan. Alhaji Muhammad Mu'azu Jimi shi ne sarkin garin Jimi, ya yi mini ƙarin haske kan batun.
Neman abinci suka gamu da ajalin, to kana Allah ya karɓi ransu, kuma dukkan mutanen su 18 ɗinnan duk majidanta ne, kuma sun bar ‘ya’ya masu ɗimbin yawa.
Mataimakin gwamna ya kawo muku ziyara, takamaime ya muku bayanin irin tallafin da ya kawo muku kuwa?
Hadisa nan ke ne jiya mataimakin gwamna ta wagarsa sun shigo mana kawon tallafi aƙalla ya haura na miliyan sun kawon ka abinci, shi shinkafa, su masara, makaroni, taliya da manja da man gyaɗa, duk sun kawo mana jarka-jarka. Kuma sun ba ni kuɗi gundarin hannu, sun ban kuɗi miliyan ɗaya a raba wannan kuɗi a nan kuma. Karamin hukuma kuma ta shigo sosai, muke kama aiki da ni da ni da ita. Abubuwan da magungunan da a saya da abubuwan da za a kai, dukkansu gaskiya karamin hukuma da Darazo ta kasance wannan nauyi. Wannan kira ga jama'a masu hannu da shuni da gwamnati da ake gaba da tallafa iyalan mamatan nan, don yawanci masu ƙananan ƙarfi ne sosai.
Sanin kowa ne a Najeriya yawancin lokuta akan ga motoci shaƙe da fasinjoji, musamman a ranar cin kasuwanni, inda takan kai ga wasu fasinjojin ma sa su ake yi a wurin ajiye kayayyaki, wato boot, wanda wannan yanayi in an samu hatsari kan janyo hasarar rayuka masu yawa da kuma jikkata. Ya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. Amin, amin.
To mun gode Abdul Wahab Muhammad. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu na ansar tambayar su Balangwari kan sarautar Rano. Idan su Balangwari na saurare, To ga ci gaban ansarku da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya samo daga Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashin tarihi na Jami'ar Ado Bayar ta Kano, wanda zai dora daga bayanin yadda aka yi kanin Bagauda ya kafa masarautar Rano.
Ba magana ce ta Bagauda ne na dashe ji a Adamu, shi ma da kansa ya ji
tafiya ce tasa ta kashin kansa da tawagarsa
ya kafa. To wannan shi ne ya taho daga nan garin ya bunkasa ya zama kodai yake dai Kano ta mallake shi a siyasance, amma bata shafi bata taba sarautarsa ba,
tsarinsa
ba. Wannan daga baya sai Kano ta dauki wannan al'adar a manyan garuruwa da suka kafa kasar Kano. Kaga da ita Rano da Gaya da Dutse da Karaye duk an mallake su, Kano ta mallake su, amma sai take taba sarautarsu saboda tarihinsu da daddewarsu. Sai ta basu kowanne idan sarki ya mutu to daga gidan za a nemo magajinsa na da. Ko da aka zo aka yi jihadi, sarakunan jihadi sun zo saboda sha'anin musulunci, Fulani an dora su a wurare daban-daban. To ko da aka dora Fulani suna mulkin, to daga baya sai aka basu ga su waɗannan Fulani da suke mallaka yi. Wannan wajen maimakon a ce in hakimi ya mutu sarki zai ɗauko wani daga cikin gidajen sarakunan nan ko gidajen manyan hakimi manyan wanda suka yi jihadin nan, yanda to sai aka ba a yi musu haka. Da Gaya da Karaye da Dutse da Rano sai aka bar su, waɗanda suka fara yi aka kafa su na jihadi na mafito duk daga gidajensu ake samu. Misali Isiyaku shi ne farkon sarkin Fulani na ranar da aka naɗa. To mafi har zuwa yanzu zuriyarsa su ne suke mulki. Ka gani? Amma sauran garuruwa wanda suke ba su wannan ba, kaga ba kamar Dutse, ai kaga Yalligawa ne da Jalliga su ne suke sarautar Dutse tun daga hawan Fulani. To har yanzu ba a canja sarautar Dutse daga nan a ce sarkin Kano san da ma Dutse tana karkashin Kano ya dauki wani daga cikin Dambazawa ko daga cikin Danejawa ko daga cikin Yolawa ko daga cikin Jobawa ya ce aka yi canji haki, ba a haka. Sai dai daga zuriyarsu ake dauka
ayi
haka, ma Karaye haka, kuma Gaya. To ita ma Rano haka ta gada. Kuma kasar Rano mutane suna ganta kamar tun da ta fara haka take. Kasar Rano babbar kasa ce, tana daga cikin manyan kasashe kwarai da gaske. Ita ce mai lura da kusancin, wato za a ce kudu maso gabas, za a ce kenan a kudu mai kudu maso gabas, maso gabas take lura da wannan wajen. Domin lokacin da Rano tana rananta hatta Tudun Wada, yankin Tudun Wada ne sauransu da a ƙarƙashin mulkin Rano suke. Sai 1916 shi ne a raba gundumomi aka yanke yankin Tudun Wada, aka ba shi hakiminsa daban, shi ne zama ba ƙarƙashin Rano ba. Kuma tun daga 1903 wato hawan Sarki Abbas, Allah ya ji kansa sarauta, ya naɗa ƙila jikan sarki Isiyaku wanda su ne suka karɓo tutar daga wani Shehu Usmanu, to ya naɗa shi sarkin Rano. To tun daga wannan ya canji sarkin Rano Yusuf wanda Alu ya naɗa, wanda kuma shi ya gwammace ya tafi tare da sarki Alu lokacin da aka tura su kan mulki, ya tafi Sokoto don ya bi tawagar sarki a tare da sarki Alu. To shi ne bai dawo ba, to da bai dawo ba da aka na sarkin Kano, to sai naɗa sabon sarki, sai ya ɗauko jinin sarki Isiyaku wanda suka karɓo tuta, kuma ya zama shi ne ya fara shugabancin Rano, ya zama shi ne magaji Ila, shi ma sunansa Ila. To shi ne ya zama sarkin Rano Ila, har kuma ya zo wajen zuriyarsa wannan Ila wanda ya mutu, sannan kuma wannan ɗansa ne yanzu shi kuma yake mulki.
To shi aka dakta ya gidaje nawa kenan ba ya cewa watakila suna sarautar Rano?
Lokacin da aka zo dab da Basasa, sarkin Rano wanda yake mulki shi ne sarki Hamidu. To da aka zo Basasa sai ya goyi bayan Tukur. To kuma da aka tura su Tukur da kan mulki, saboda haka da ya tafi ɗan uwansa Yusuf sai goyi bayan Yusufawa. Saboda haka lokacin da aka yi galabar jihadi Basasa, to sarki Alu sai ya naɗa Yusuf sai ya zama sarkin Rano. To shi kuma da aka zo tura suka zo, shi kuma ya tafi tare da sarki Alu ɗin, suka tafi tare da Attahiru, suka ƙi yarda da Turawa, to za ka ture cire shi. to sai aka dawo sai aka dauko ila jikan Isiyaku saboda haka aka dora shi daga 1903 ko 4 to har zuwa yanzu wannan zuriya ne suke mulki saboda haka in ma zaka ce gidaje to zaka ce gida biyu ne yanzu ko dan gidan Hamidu in sun dauko in an samu shi akwai wanda suka taso daga nan shine daga Basasa ko kuma gidan Ila shine wanda sarki Abbas yanzu kuma har yanzu zuriya su ne suke mulki
to daga wancan lokaci zuwa yanzu akwai adadin sarakunan da suka mulki ita wannan sarauta ta rana ne
eh akwai adadi duk abin da ya faru akwai adadin sa amma adadin yanzu bazan yi kama kashi da ka ba eh amma dai akwai adadi amma domin shi ila wanda ake cewa ila autan bawo ya dade kwarai daga sai yana mulki ya yi shekaru da dama saboda haka ya yi tsawon zamani da sarakuna da dama na Kano to saboda haka akwai dai adadin su amma yanzu gaskiya zan yi kasu da ka
ba masarauta nan ta rano dakta yanzu za a iya cewa har yanzu a yadda ta dauko din nan take ko kuma a raunin zamani ya same ta musamman kamar yadda kake cewa a wasu shekarun can baya da tudun waya tana yankin ta misali amma kuma an yanke ta da sauransu a fadin kasa kenan a yanayin ita kuma sarautar da kwarjinin ta da kuma matsayin ta misali har yanzu yana nan ko kuma a yanayi na zaman ka ya shafe ta misali
kwaljinin ta yana nan idan ka dauko kana son kai tarihin kasashen Hausa ba yadda za a ka fitar da rano a cikin manya-manyan kasashen Hausa wanda kuma suke da tarihi ake dauko su tun daga bawo domin in banda su wannan Hausa bakwai din wanda yake suka hada da rana a ciki to ba waɗansu kuma kasashe wanda suke da wannan tarihi na dadewa saboda kan ka zo kana zancin asalin kasashen Hausa da suka fara kafuwa suka yi shuhura suka yi suna wajen sarauta to dole ka sa rano saboda ka wannan bangare na tarihi tarihin ta yana nan domin inda zaka yi zancen tarihin kasashen Hausa dole ka sa ta a ciki in zaka yi zancen tarihin bunƙasar kasashen su da kuma bazan wato yaduwa da suka yi a wannan yanki suka zo suka mamaye ko ina to dole ka sa rano a ciki in kana zancen fadin kasa zaka ga cewa ta yi baya tun daga 1916 kuma ta zo ta sake yin baya bayan an kafa jihohi kuma aka fara kafa
hakimai na kanana
aka fara kirkiro kananan hukumomi musamman daga kirkiro kananan hukumomi suka bar 1976 wanda aka fara raba waɗansu garuruwa da suke girma aka fito da gundumomi wanda rano har aka zo aka fitar da su bunkula daga cikin ta aka fasa su kibiya daga cikin ta to kaga da an rage mata
an rage bebeji ma
an rage mata karfin ta an rage mata darajar ta da sauransu a siyasance amma a matsayin ta na kasar Hausa har yanzu tana nan kuma sarkin ta ana ganin har yanzu ana danganta shi da masu asali a tarihin sarauta a kasar Hausa
gashi ka ce suna da wannan asali sarkin rano wake na dashi ne a Kano misali a masarautar Kano akwai tsari na wasu wato manyan hakimai da su ne suke zabar sarki kamar su madaki su sarkin dawaki mai tuta da sauransu dinnan ita ma rana tana da irin waɗannan mutanen
a cikin masarautar ai kowa ya san asalin sa saboda zarin sarki ya mutu saboda haka su masarautar ma duk cike akwai manya wanda su ne suke cewa wane ne ya kamata to su sai ba wa mai martaba sarkin Kano shawara su kawo masa sunayen daga waɗanda suka cancanta daga ciki shi kuma sarki sai zaɓi wanda yake so ya naɗa amma waɗanda za a kawo masa ba waɗansu ne shigege ba ba kuma waɗansu ne daga cikin gidan sarautar ake fito
waɗanda dai suka gada
waɗanda suka gada shi yasa an ce ma ai su ba a kawo musu sabu misali yanzu hakimin Gwarzo misali yarsun banda da ake aka mai da kamar ita ma ta ɗan sarki na Barde ƙerariya sarki yana da zai ɗauka kowa ya kai shi amma rano sai dai daga cikin gidan sarautar wannan tun daga sarki Abdullahi Bahar ma da ya zo bai canja wannan tsarin ba ya gada daga wajen Abbas da ya gani daga wajen Abbas kuma ya ci gaba kuma sarki Usman bai canja ba sarki Abdullahi Bahar bai canja ba kuma ba samu labarin da sarki Sunusi ya canja ba sarki Inuwa Daman bai daɗe ba sarki Ado bai canja ba saboda haka har yanzu haka yake daga cikin gidansu ake ɗauko wanda zai gada
sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi na uku na ansar tambaya kan tarihin masarautar Rano da kuma ansar wata tambayar. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayero ta Kano da wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da injiniyanmu da wanda ya haɗa mana sautin, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon gobe.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, agogonmu na cewa yanzu karfe 11:25. Yanzu kuma ga sakonin da kuka aiko mana. Sakonmu na farko ya fito daga Usman Manika Mairuwa Harod Huntuwa, ya ce hakika nasarar da lashe zaben Fiddagoni da mai girma gwamnatin jihar Katsina retired Honorable Aminu Bello Matsari wata babban nasara ce ga al'ummar jihar Katsina da fatan waɗanda ya kada idan har da gaske suke wajen ci gaban jihar Katsina ko ya kamata su mara mai baya domin ciyar da jihar Katsina da ma jami'ar APC. Da ƙarshe ina taya 'yan uwa murna cika shekaru 58 da samun incin kai daga turawan Burtaniya. Sai kuma sakonmu na gaba ya fito daga Shehu Adamu Rijau, ya ce zan yi magana ne akan cece-kucen da ake yi dangane da rakiyar Atiku Abubakar zuwa gidan Obasanjo da malamin nan Sheikh Ahmad Muhammadu Gumi ya yi. To ni dai ina gani wannan ba komai ba ne, domin shi malami na kowa ne, siyasa kuma ra'ayi ce. Sai dai kuma ya kamata da kyau a yi taka tsantsa akan wannan lamarin. To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
To a takaice, kafofin yaɗa labarai sun ce mai yiwuwa dai ɗan jaridan nan na ƙasar Saudiya mai suna Jamal Khashoggi ya kunna rikodar agogon Apple ɗinsa yana yadda aka kashe shi. Bayanai na nuna cewa Khashoggi ya kunna wajen ɗaukar murya na agogon nasa ne yayin da yake shiga ƙaramin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul ranar 2 ga watan Oktoba, lokacin da ya je karɓo takardun da yake buƙata na shirye-shiryen aurensa. Ba Amurken fastan nan wanda aka tsare shi na tsawon shekaru 2 a Turkiyya yana kan hanyarsa ta dawowa gida Amurka bayan da wata kotun Turkiyyar ta sako shi. Sakin Pastor Andrew Brinson da aka yi jiya Juma'a ya kawo ƙarshen tsamin dangantaka tsakanin Amurka da Turkiyya. Da Brinson na fuskantar ɗaurin shekaru 35 muddin aka same shi da laifin aikata ta'addanci da kuma leƙen asiri, zarge-zargen da Amurka ta yi watsi da su. Wani ma'aikacin Majalisar Ɗinkin Duniya a gabashin Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo ya kamu da cutar Ebola, wanda shi ne na farko tun bayan da cutar ta sake ɓulla a wannan karan. A cewar shugabar tawagar Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da zaman lafiya a Kongo, ina mai baƙin cikin shaida muku yau cewa mun samu labarin cewa wani abokin aikinmu da ke Beni ya kamu da cutar Ebola, kuma yanzu haka ana kan yi masa jinya, a cewar Laila Zeregui a wata wasiƙar da ta rubuta wadda kamfanin dillancin labarai na Reuters ya samu. Wani rahoto a jaridar Washington Post na cewa gwamnatin shugaban Amurka Donald Trump na duba yiwuwar sake bullo da wani tsari wanda zai kai ga raba 'ya'ya da iyayensu akan iyakar Amurka da Mexico. Rahoton wanda ya danganta labarin da wata majiyar da ta buƙaci a saka yata na cewa hakan zai iya kawo rigima.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare dauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Solomon Abu da ya hada shirin da bada umarni, sai injiniyan namu Zoniak, ni ne naku Abdulaziz Adili Turo ke cewa muni lafiya.
VOA Afrique, la radio de tout le monde.